This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Litinin 14 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke tafi da mu ga kanin labarai.
Ministocin Tarayyar Turai na ganawa yau Litinin don tattauna hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiya masu yawon buɗe ido sun shiga wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta jiya Lahadi. Wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe a gidan wakafi don kin bada lasi ga masu auren jinsi ɗaya ta koma bakin aiki yau Litinin.
To kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa kan batun tsaron Najeriya.
To Faransa na da wannan karfin da dole za a tattauna da ita ta bada gudunmuwa musamman kai la'akari da abin da ya faru a Mali.
To ko me yasa 'yan Najeriya ke ta kashe dimbin nairobi a India kowace shekara?
Na ɗaya dai suna da ƙwararrun likitoci sannan kuma suna da kayan aiki na zamani.
Sojojin Najeriya na zargin 'yan jarida da rigama malam masallaci. 'Yan jarida na cewa
da a lokacin da mu muke Allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa, su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance hawa ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma kaga ba za su kira ba.
Za kuma ku ji cewa ana rigimar cikin gida a jam'iyyar PDP a Bauchi. Sannan kamar kowace ranar Litini, Yusuf Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Ministocin Tarayyar Turai na ganawa yau Litinin don tattaunawa hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Taron da suke yi a birnin Brussels ya zo ne kwana ɗaya kafin ƙasar Hungary ta tuhumi mutanen da suka yi ƙoƙarin fin ƙarfin 'yan sandan iyakar ƙasar. Wasu sassan ƙasashen Turai, musamman ƙasashen gabacin Turai, sun ɗorawa Jamus laifin kwarara 'yan gudun hijirar zuwa ƙasashen duniya, amma ita kuma Jamus ta ƙule da wasu mambobin Tarayyar ta Turai waɗanda suke saku-saku da batun raba nauyin amsar baƙin. Jamus za ta karɓi miliyoyin 'yan gudun hijira a wannan shekara bisa ga hasashen mataimakin shugabar Jamus, Sigmar Gabriel, wanda ya yi a wata wasiƙa da ya rubuta yau Litinin zuwa ga mambobin jam'iyyarsa ta Social Democratic Party. Shugaba Angela Merkel ta faɗi cewa ƙasar Jamus na da niyyar ɗaukar 'yan gudun hijira 800,000. Yawancin 'yan gudun hijirar ba kowace ƙasa suke son su yada zango ba, wasunsu na bi ta wasu ƙasashen don isa Jamus. Ministan harkokin cikin gidan Jamus, Thomas Mazier, ya faɗi cewa mutanen da suke neman kariya ba su da zaɓin ƙasar da za ta karɓe su. A ƙasar Hungary kuma a halin da ake ciki, hukumomi na aiki a kan faɗaɗa da ƙarfafa shingen iyakar ƙasar da Serbia, inda za a ɗora reza a saman wayoyin shingen. Daga gobe Talata, in Allah ya kai mu, jami'an ƙasar ta Hungary sun ce za su tuhumi duk wani ɗan gudun hijira da suka kama yana neman gujewa 'yan sandan iyakarsu.
Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiyar masu yawon buɗe ido ta shige wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta jiya Lahadi a kan suna tunanin 'yan ƙungiyar ta'adda ne, inda suka kashe aƙalla mutane 12 har da 'yan ƙasar Mexico su biyu. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta faɗa yau cewa dakarun soja da 'yan sanda sun auna 'yan ta'adda ne a cikin wata mota da ta shige da wadda masu yawon buɗe idon suka yi amfani da ita a lokacin da suka buɗe wa tawagar baƙin wuta jiya Lahadi a Fafura da ke yankin yammacin hamadar Masar. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Peña Nieto ya buƙaci a yi bincike a kan mummunan harbin da aka yi, wanda a cikin wanda aka kashe din har da yan Masar. Kasar Mexico ta yi Allah wade da abin da aka yi wa yan kasar ta, kuma ta buƙaci gwamnatin Masar da ta gudanar da cikakken bincike akan abin da ya faru, shugaban ya rubuta a shafin Twitter jiya Lahadi. Rasha Azazi, mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da harkokin masu yawon buɗe ido, ya faɗi cewa kamfanin da ya ɗauki nauyin tawagar wato waɗanda abin ya shafa ba su wato da takardar izinin shiga wannan wurin, kuma ba su sanar da hukumomi ba akan cewa masu yawon buɗe ido za su kasance a wurin. Ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AP cewa duk wata ziyara zuwa Fafura dole ne sai da izinin hukumomi. Wasu mutane goma kuma sun jikata a wani harbin da aka yi, ciki har da akalla 'yan Mexico 5 da suke asibiti yanzu haka a Al-Qahira.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe a gidan wakafi don kin bada lasi da ta yi ga auren masu jinsi daya ta koma bakin aiki yau Litinin. Tana mai cewa ba za ta hana abokan aikin ta bada lasisin ba, amma kuma ta ce menene fa'idar takardar ba tare da sa hannunta ba. Kim Davis ta je kotun garin Rowan da ke jihar Kentucky bayan da aka garkame ta har na tsawon kwanaki 5. Alƙalin wata babbar kotu ya rufe ta bayan da ta ƙi bin umarninsa a kan batun ba da lasisi. Bisa ga dokar kotun kolin Amurka da aka fidda a watan Yuni mai cewa masu auren jinsi na da ikon yin aure bisa ga dokar ƙasa. Ms. Davis dai Krista ce 'yar ɗarika apostolic, ta ce auren jinsi ya saba wa addininta. Ta zama jarima ga wasu kristoci masu ra'ayin riƙau a nan Amurka a kan ƙin ba da lasisi ga masu auren jinsi. Yayin da aka buɗe ofishinta, Ms. Davis ta karanta wata takarda da aka rubuta da hannu. Tana mai cewa, ba na son wani cece ku ce, ba na kuma son a sa na gaba, kuma ba na son raini.
Jami'an Malaysia sun ce sun kame mutane uku dangane da mummunan harin bom ɗin da aka kai birnin Bangkok na ƙasar Thailand. A wani taron manema labarai a Kuala Lumpur, Khalid Abubakar, shugaban rundunar 'yan sanda Malaysia, shi ne ya sanar da kamen wani ɗan Pakistan da wasu 'yan Malaysia su biyu, ɗaya daga cikinsu mace ce. Bakar ya kuma ce ƙasar ba ta shirin miƙa mutanen ga ƙasar Thailand. Bakar ya ce jami'an shi sun yi amfani ko kuma sun yi aiki kafaɗa-kafaɗa da hukumomin Thailand a binciken harin bom ɗin ranar 17 ga watan Agusta a masjidar Yerewan da ke babban birnin Thailand. To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara yada zango a Abuja, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari, wanda ke tafa da mai bashi shawara kan harkokin tsaro, ke kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa don tattaunawa da shugaba François Hollande da ministan tsaron Faransa. Don haka na nemi jin ta bakin koko ƙarin bayani daga mai bashi shawara kan harkokin labarai Garba Shehu, amma ba a daidai ce ba. To amma na samu jin ta bakin wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum, mai suna Malam Aminu Sule, wanda ya ce,
wato tafiyar nasa yana da muhimmanci kwarai, domin idan an kafa sabon gwamnati irin wannan, dole ne gwamnatocin nan su rinka saduwa da sauran gwamnatoci wato na sauran kasashe domin su haɗu su yi abin da suka ga ya dace su yi makasansu, musamman abubuwan da ke fuskantar ma wannan ƙasa na tsaro. Wannan tsaron ya shafi kowa, ko ina akwai rashin tsaro, ya shafi nahiyar nan na Afirka, ya shafi sauran nahiyoyi. Dole idan za ka yi aikin nan ba za ka yi aiki kai kaɗai ba, dole ka samu waɗannan nahiyoyin, misali ku tattauna akan al'amuran da suka shafi tsaron nan domin naka kasance ci gaba. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske.
To kana ganin ƙasar Faransa na da wani ƙarfi koko kayan aikin da za su taimaka ma Najeriya wajen tabbatar da tsaro?
Kwarai da gaske tana da shi, ba da bayan kuma tana da shi, tana da alaƙa, tana da ƙarfi akan makwabtanmu. Domin idan kai baka zauna na, idan makocinka bai zauna ga kai ba za ka zauna lafiya ba. Kaga ƙasar Faransa nan ita take mulke da ƙasashe kamar ita ta mulke ƙasa kamar Niger da wani yanki na Chadi da wani yanki na Cameroon. Kaga duka waɗannan matsaloli dole ne su zama su ma suna da hannu da tsaki a matsalan abin da ya shafi Afirka ta Yamma.
So Faransa na da wannan karfin da dole za a tattauna da ita ta ba da gudunmuwa. Musamman kai la'akari da abin da ya faru a Mali da irin rawar da ta saka a Mali a wancan lokaci da aka sami irin wannan matsala din.
To wasu na cewa shugaban Najeriya ya cika yawo tunda aka zabe shi ya je nan. Shin ya kike ganin wannan sukar?
To su suna ganin yawo ne amma yawo mai ma'ana kaga yawon shi yana kawo mana ci gaba. Yanzu kaga mafi karanci abin da zaka ba wannan gwamnati abin nan akai shine wato matsalan tsaro ya fara samun sauki. Sa'an nan matsalan yaki da wannan cin hanci da rashawa din an samu sauki. Lantarki din an samu sauki. To kaga koda yana zuwa yawon nan ai muna gani a kafa. Domin kare ne aka ce ana biki a gidansa ya ce a gani a kafa. To mu muna gani a kafa koda yana yawon nan ai alheri na zuwa mana a wannan kafan. Tunda zuwan sa America din nan da yayi na karshe ga taimako da kuma gudunmuwan da America ta bamu dangane da tsaron nan. Yanzu kuma gashi zai je wurin kasashen nan. So za ina ganin kaman akai hakuri za a ga abin da za mu gani daga nan zuwa karshen shekara in Allah ya yarda.
Baka ganin in ya zauna Abuja ya buga waya shikenan?
Ah, to ai aikin diplomasi ya bai yiwa kana zaune. Su ma annan kasashen haka suke. In ka duba sabon manyan kasashen da suka ci gaban su ma gwamnatocin su kodan lokaci shugabannin su yawo suke yi. In ba mu mance ba ai Obama ba inda bai kewaya ba kasa shi ma. So zuwan ka ne zai kama kasanka wasu alhairai. So abin da ba a so shine zuwan banza. Inda zaka je ba wani abu ba wani abin da zaka iya samu ba wani amfanin ka je. Amma idan ya zama cewa yana zuwa kuma ana ganin abin sakamako mai kyau kaga babu wani matsala. Kowane shugaban kasa zaka ga yana zuwa daidai kasashen da ya je.
To
ana samun nasara akan wannan.
Malam Aminu Sule mai sharhi kan al'amuran yau da kullun ke tsokaci kan tafiyar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kasar Faransa. Sai kuma batun yawan zuwa kasar India da 'yan Najeriya ke yi don neman magani inda sukan kashe makudan kudade daga Lagos ga baban gida Jibrin.
Majorly, we have problem of consumables, papers to work with, no light. The offices where they stay are not conducive.
Wasu ma'aikatar kiwon lafiya kenan ke bayyana takaicinsu dangane da rashin kayan aiki a ƙasar, abinda kuma ke jefa su shiga yajin aiki na sai baba ta gani. Wani rahoto da wata ƙungiya mai suna gapdoc.com ta fitar mai kula da yadda ake harkoki tare da samun lafiya a duniya da ke ƙasar India ya nuna cewa kimanin 'yan Najeriya 30,000 ne suka nemi magani a bara a ƙasar ta India. Sanarwar da shugaban wannan cibiya Mr. Sora Mascara na cewa akasarin masu neman lafiyan na ta'allaka ne wajen magance wasu matsaloli ko cututtuka da suka hada da ciwon zuciya ko kuma na kashi da kuma ciwon anta da kuma na daji wato kansa. Dr. Aminu Idi wani likita ne mai zaman kansa a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da yake sa masu hali ke ficewa kasashen waje domin samun magani duk da cewa dai akwai asibitoci na gwamnati da kuma masu zaman kansu a Najeriya.
Irin wannan asibitan da ake zuwa ai treatment din mutane ba to ne mai kudi ko wata gwamnati ta kafa shi a nan Najeriya. Sannan na biyu su waɗanda za su iya tallafawa kamar banki su tsarin ba da loan baya favoring the medical practice a Najeriya. Sannan na saboda yadda muke fama da fake drugs.
Ta bangaren sa kuwa Malam Usman wani dan Najeriya ne da yanzu haka ke kasar India domin samun magani kuma a hirar da ne da shi ta wayar tarho daga kasar ta India ya shaida mun dalilin da yasa yake zuwa kasar India domin samun magani.
Na ɗaya dai suna da ƙwararrun likitoci sannan kuma suna da kayan aiki na zamani da ko kahonka ne da ya tar mashi cikin injin za a sa shi a gyara shi. To kaga kuma suna da ɗan arha ba za a ce arha sosai ba amma dai akwai ɗan arha gaskiya.
To ko ina mutane kenan? Gade Dr. Aminu Idi.
Inda aka yi maganin corruption, to ai kaga kenan wanda pharmacist ba bai kamata ya je yana playing the role din pharmacist.
Bangaren kiwon lafiya dai kamar sauran bangarori na ilimi da tsaro da kuma harkar samun mai na daya daga cikin bangarorin da ke neman garan bawul a tarayyar Najeriya bisa la'akari da taɓarɓarewar asibitoci da kuma harkar samar da magunguna a ƙasar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Lalle Allah ya taimake su. A kuma gaida Babangida, to rundunar sojin Najeriya ta zargi 'yan jarida da yin martazagon ƙasa. Su kuma 'yan jaridan sun ce ba haka abin yake ba. Sun kuma zargi wato al'ummomin da aka yanto da danne waɗanda suka fi ƙarfi. Kai daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz.
A taron masu ruwa da tsakin da aka gudanar a rundunar soji na 23 da ke Yola, shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji Brigadier General Rogers Nicholas ya ma zargi wasu ƴan jaridu ne da wuce makaɗi da rawa.
Please, we want to avoid a situation whereby we have very bad image, people writing terrible things about the Nigerian army, the Nigerian military.
Irin waɗannan labarai da kuma rahotannin da kuke bada akan sojoji fa ba su dace ba, domin yana zuba da mutuncin ƙasarmu. Ai, akwai hanyoyin da ya kamata kuma ne ma labarai ku bada rahotanninku. Dole ne fa mu haɗa hannu wajen kare mutuncin ƙasarmu Najeriya, kuma ba za mu ƙyale ake cin zarafin kowa ba. Ai, lokacin cin zarafi ya wuce, a cewar Brigadier General Rogers Nicholas. To sai dai kuma su ma ƴan jaridun fa ba su shiru ba, domin sun taɓa wasu matsalolin suke fuskanta a hannun jami'an tsaro musamman masoji.
As a reporter, I am expected to dish out nothing but facts, but in the process we have been experiencing.
Yalla bai. Ai, matsalar ba a wajen mu yake ba. Sau tari idan muka nemi sanin hakikanin abin da ya faru, mukan fuskanci matsaloli kama daga barazana daga jami'an tsaro, kai cikin ma har da ku sojoji. Mu dole mu faɗi abubuwan da suka faru, tunda jama'a mu suke sauraro su san hakikanin abin da ya faru. Malam Umar Dan Kano, da ke zama shugaban wakilin kafofin yaɗa labarai na jihar Adamawa, ya yi ƙarin haske dangane da wannan batu.
A koyaushe ka tuntuɓi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a, a ba su lokaci su yi wannan. Kuma shi aikin jarida yana nan yanda kasan abin da ke shudewa. So lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu yi ta jira cewa sai sun tantance abubuwansu. To daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin, saboda a lokacin da mu muke Allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa, su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance, ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma ka ga ba za su kira ba.
Ba dai ga rashin samun bayanai ta bangaren jami'an tsaro, haka nan kuma ƴan jaridu kan ma shiga hatsari, musamman ma wajen bada rahotannin da suka shafi ayyukan ta'addanci a Najeriya. Mustapha Muhammad, tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC kuma ɗan jarida mai zaman kansa, ya sha tsallake rijiya da baya.
So da yawa za ka ga an kai hari ko an sa bom a wani waje, sai ka ga bom na biyu yana iya tashi. Saboda haka in ka je an sa bom, kana so ka je ka ɗan ɗauki bayanai ko hotuna ko kuma a hira da waɗanda suka gani wa idan su kan abin da ya faru, to za ka sami fargaba da tardadi. Shin ko za a iya samun wani harin bom na biyu a wannan lokaci? Kaga fargaba ce sosai. Sannan na san akwai lokutan da ake ta hare-haren bababamai a Maiduguri da kai hare-hare, saboda haka baka san a ina bom zai tashi ba. Haka ma dai a wasu jihohi na arewa wanda aka karkata irin wannan bababam.
To ko ne mataki kungiyar ƴan jarida a Najeriya ke dauka dangane da mu'amala tsakanin jami'an tsaro da kuma ƴan jaridan da kuma batun inshoran kariya? Alhaji Suleiman Ibrahim, da ke zama sakataren kungiyar ƴan jarida ta Najeriya na shirin arewa maso gabas, ya ma bayyana matakan da kungiyar ke dauka a yanzu.
Ja ɗan jaridan da ke arewa maso gabas, ina aiki ya karkashin wahala sosai mai tsanani. Saboda haka ya zama wajibi duk ɗan jaridan da yake wannan shiya a yi masa inshoran rayuwarsa. Ba wai don muna ga cewa an aka masa inshora ba zai mutu, a'a, sai dai muna tunanin cewa in aka masa inshoran nan, in ta Allah ta kasance wanda ba mu fata ya kasance ne, to lallai iyalansa ba za su tagayyara ba, kamar yadda muke gani yanzu.
Manazarta na maganin dai akwai fa buƙatar haɗin kai a tsakanin ƴan jarida da kuma jami'an tsaro don musayar bayanai ne na samun nasara a yaƙi da ta'addanci. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To haka ya abin ike a kuma gaida Ibrahima, sai kuma Bauchi, inda ake rigimar cikin gida a jam'iyyar PDP. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Jam'iyyar PDP ta Adawa a jihar Bauchi ta shiga yanayin rudani da kuma ɓacewar alƙibla a sanadiyar kayan da ta sha bayan da ta shafe tsawon shekaru 16 tana mulki a jihar. Yanzu dai lemar ta dare gida biyu, inda kowane ɓangare ke ƙirarin kurar ɗan uwansa. Idan za a iya tunawa a rahoton mu na jiya da safe, bangare guda na cewa ya kori shugaban jam'iyyar na jiha tare da sakatarensa. To sai dai kuma a maida martani daga bakin sakataren, ya ce mutanen da suke kirarin yin korar ba sa da hurbin yin hakan kamar yadda yake a dokar jam'iyyar PDP.
Sunana Pharmacist Sama'ila Adamu Burga, sakataren jam'iyyar PDP na jihar Bauchi.
Amma an ce an kore ka.
Eto, ita jam'iyyar PDP tana da tsari irin nata na dokoki. A constitution dinmu na PDP, tun daga bangon farko har karshe, ba inda aka ce wanda zai tafi takara zai yaje position din sa bangani ba. A constitution na PDP, esko ita kanta ce take da hurumin suspending mutum, ba working committee kawai ba. ya kamata mutane su gane ita constitution namu na PDP ba executive council din da ake magana ma'ana ESCO babu tsohon dan majalisa na tarayya babu tsohon dan majalisan jiha tunda ko babu da wayennan duka gabaki daya wace lissafi da aka kawo ya wuce wannan da muka taru don haka muka dau decision cewa abinda ke da kyau tunda mutanen nan bisa ga alamu da komai suna yawo ana neman a warkar da jam'iyyar nan bari mu yi suspending din su
kun dakatar da su
mun dakatar da su da safe babu gidan jaridan da baka
to amma kuma yanzu wannan al'amari yaya kake kallon su wayennan mutane da suka aiwatar da wannan hukunci akan ku
magana na gaskiya shine ita sari na jam'iyyar PDP idan state ta kasa resolving abubuwa ana kaiwa zone ne don haka mu already mu rubuta wa north east zone cewa ga problem da ke faruwa a jihar Bauchi wata gashin tashina wani rubutu wani demand wani an ci kudi wani kudi kaza aka yi babu wanda ya taba rubutowa ko ya kawo wannan magana ko ya rubuta wa zonal headquarters ko ya rubuta wa national headquarters a zo a binciki yanda ake ranin wannan office sai da muka fadi zabe dan abin da ke shiga hannunmu lallai mutum ya nemi tsari daga talauci ma'ana farin bakin talauci wannan kawai shine abin da ya kawo mu muke wannan tashin-tashina a yau babu kudin da za a raba babu kudin da za a ci a jam'iya babu kudin da za ka je Abuja babu kudin da za a aike ka da shi wannan kawai shine bayani saboda haka wanda duk ba shi da sana'a bai san yanda zai yi ba dama yana jiran wata kamar wani fama nan sakatare a bashi 100,000 in wata ya zo babu wannan dalili shi yasa aka fara tunani to yanzu me za a yi ne kam ya kamata ma laiman na a fasa ta mu samu hazababin da za a kore mu a jam'iyyar nan don mu je wata
yanzu kun kore su sun kore ku yanzu wayene ne kenan za a ce shi
kamar yanda na ga maka Abdullahi babu yadda za a aika sake ma tanka bayan ka sake ta ko muka ce ka sake ta ina ai sakan ka tasa ku sai dai ka dawo da ita saboda haka su kam ai mun riga koran su tunda mun riga koran su ba su da wani hurumin koran mu domin koraru ne
sakataren PDP a jihar Bauchi kenan da bayani dangane da butun an kore su daga kan kujerar su Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
motar sai ta ce ban koma wada da dangi na again da motar sai ta ban saka wada da dangi ba
to yanzu kuma ga Yusuf Harinde ya zo da fagen ilimi
garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci assalamu alaikum kamar kowace lasariyar litinin mukan gabatar muku da wannan shirin a makon da ya gabata mun yi muku alƙawarin cewa wannan satin zamu binciki malaman addinin musulunci don jin nasu ra'ayin dangane da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari na umurnin saka wannan littafin na addinin musulunci cikin manhajar makarantun sakandare a kasar baki daya to a wannan karon abokin aikinmu Zahraddin Sani Funtuwa yayi tattaki inda ya samu zantawa da shahararren malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina kuma malamin yayi karin haske da dama don haka sai ku biyo mu sannan a hankali don jin tabakin malamin
jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne
to shi wannan littafi sananan littafi ne wanda ya yi karatun sakandare a shekaru 30 da suka wuce ya san shi shine Islamic Religious Knowledge West Africa na Justice Bashir Sambo wanda suka hada gwiwa da Muhammad Gab wani Bamisire ne suka wallafa cikin harshen Turanci ne yake da junior da senior wanda akwai Malam Mukhtar Umar Lere ya rubu na shi ya gyara shi ya ainihin mai da shi mujalladi guda biyu daya na junior secondary school 1-2-3 na biyu shi kuma na senior secondary school tafi na daya da na biyu da na uku to sanan littafi ne kusan mafiya yawan mutanen da suka yi karatu a secondary ko suka koyar sun san wannan littafi to shine ya sake biyu na shi aka ainihin abin da sake kaddamar da shi a Kaduna
menene hikima
kalmar shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya umarci makarantun secondary haka na kasa baki daya da su saka wannan littafi a cikin manhajar makarantun secondary ya kake ganin cikin wannan shugaban kasa
shi shugaban kasa dattijo ne kuma wanda ya samu tarbiya don wannan ne ma ya zama ya sufantu da dukkan sufofin da ya kamata a ce shugaba ya sufantu da shi daga cikin sufofin nan akwai gaskiya akwai adalci akwai rukun amana da ainihin abin nan sauran sufofi na ainihin abin nan shugabanci masu kyau waɗannan sufofi duka da kuma yaki da kishiyoyinsu kamar cin amana sace sace ƙarya zalunci da sauransu wato abubuwa ne waɗanda addini yayi fada da su waɗancan kyawawan sufofi addini yayi umarni da su to duk wanda ya san abin da ke cikin waɗannan littattafai ya san cewa an kawo wato ainihin na farko akwai magana alqur'ani mai girma akwai maganar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an zazzabo duk da cewa ya kamata a ainihin abin lura da kyau an zazzabo hadisai da ayoyi na alqur'ani tare da wato topics irin su tahdhib wanda shi aikin shi shine tsarkake zukata da ainihin daidaita tarbiya da mai karatu babu a yau a Najeriya wanda yafi Muhammad Buhari shugaban kasar Najeriya son a ce matasan Najeriya sun gyaru sun shiryu sun zama masu gaskiya masu rukun amana masu tsoron Allah masu adalci don haka ya karanta waɗannan littafai sannan ya san syllabus din da ake amfani da shi a halin da ake ciki yanzu da aka ciccire irin waɗannan sannan kuma Najeriya ƙasa ce wadda ta yadda da addinai musamman addinin musulunci da addinin Christianity dukkan addinan nan suna son gaskiya adalci rukun amana haƙuri da sauransu suna faɗa da
To Yusuf Harande bari mu dakar da kai a nan Maryam ki shigo da labarai.
Ministocin Tarayyar Turai na ganawa yau Litinin don tantana hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Taron da suka yi yau a birnin Brussels ya zo ne kwana ɗaya kafin ƙasar Hungary ta tuhumi mutanen da suka yi ƙoƙarin fin ƙarfin 'yan sanda a iyakar ƙasar. Wasu sassan kasashen Turai musamman kasashen gabashin Turai sun dora wa Jamus laifin kwarara 'yan gudun hijira zuwa kasashen duniya. Amma ita kuma Jamus ta kule da wasu mambobin tarayyar ta Turai waɗanda suke saku-saku da battun raba nauyin amsar baƙin. Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiyar masu yawon buɗe ido sun shiga wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta a jiya Lahadi. Akan suna tunanin 'yan kungiyar ta'adda ne inda suka kashe akalla mutane 12 ciki har da 'yan kasar Mexico su guda 2. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta faɗa yau cewa dakarun soja da 'yan sanda sun auna 'yan ta'adda ne a cikin wata mota da ta yi shige da wadda masu yawon buɗe idon suka shiga a jiya Lahadi. Shugaban kasar Mexico Enrique Pena ya buƙaci a yi binciken hakan domin harbin da aka yi.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci Halima Jimarau da Jamila Fage da tawagarsu da shirin yau da gobe. Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad dangane da rasuwar ƙanwar shi Hadiza matar Isa Sheikh limamin masallacin Izala wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Bauchi. Allah ya jikanta ya rahamshe ta ya gafarta mata. Ibrahim kuma da ƴan uwansa Allah ya sanya ya zukatan su ya ƙara musu hakuri da dangana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da wanda ya hada mana sauti da shi kuma abokin aikinmu Ibrahim wato Abdul Aziz Toro da kuma injiniya mu na wannan lokacin muna cewa a dakaci shirye-shiryenmu na dare inda za ku ji ƙarin bayanai da rahotanni da labarai da sauransu kamar yadda aka saba.